Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 10 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 19:31 da kuma 49:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Nila. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakub Makiri ne tare da Alheri Grace Abdu zamu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar. Kafin ku jira hutannin mu ga kanin labarai.
To baba Amurka ta kwace wani jirgin da kon kayan Koriya ta Arewa sabili duke ta sharadin takunkumin kasa da kasa a daidai lokacin da ake sa'in sa tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka. Kasar China ta ce a shirye take ta dauki mataki idan har Amurka ta aiwatar da sabbin harajin da take barazanar cewa za ta sa akan kayayyakin China. Kana jiragen yakin Amurka sun isa gabas ta tsakiya biyo bayan fargaban da ake yi cewa Iran tana shirin kaiwa waɗansu wuraren Amurka hari.
To ga jin labarin kenan. Bayan ku kun gaba jin labarai za ku ji tattaunawar da muka yi da Irbad Ibrahim, wani mai fashin baki akan harkokin tsaro da alakar ƙasa da ƙasa gabe da wata kungiya da ta yunkuro a ƙasar Ghana da ke neman ballewa ta kafa ƙasa mai cin gashin kanta, inda shi Ibrahim yake cewa bai ga wani wata barazana da wannan kungiya za ta iya yi wa tsaron ƙasar ba.
Wannan kungiya na farko ba su da inci, ba su da kiko, ba su da jama'a, ba su da makamai, balle a ce wai da za su iya fitar da cikin tubi da kawunansu a cikin kasar Ghana.
To bayan haka wa Umar kuma za ta shigo mana da shirin lafiya uwar jiki. Kana mu kawo muku karatun Alkur'ani mai girma, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Amurka ta kwace wani jirgin takon kayan Koriya ta Arewa sabili da ke ta sharadin takunkumin kasa da kasa mataki irinsa na farko a daidai lokacin da ake kara takun saka tsakanin kasashen biyu dangane da ayyukan makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. Hukumomin kasar Indonesia sun taba kwace jirgin mai suna Wise Honest, jirgin takon kayan Koriya ta Arewa na biyu mafi girma a watan Afrilu shekara ta 2018. Yayin da yake safarar ton 25,000 na coal zuwa Indonesia wanda kudinsa ya kai dala miliyan 3. Daga baya jami'an kasar Indonesia suka mika Amurka jirgin a watan Yulin da ta gabata. Jami'ai kuma suka ce yanzu haka jirgin yana hannun Amurka akan hanyar sa zuwa Samoa, kuma suna neman a dauki mataki akan sa. Jirgin da ya mallakar wani kamfanin sufurin jiragen ruwa na Koriya ta Arewa ne da ake dangantawa da rundunar sojin kasar wanda yake jerin kamfanonin da ma'aikatar kudin Amurka ta sawa takunkumi. Ana amfani da jirgin ne wajen dakon coal mai yawa zuwa China da waɗansu ƙasashe, a kuma yi safarar manyan kayan aiki zuwa Koriya ta Arewa, abin da ya sabawa takunkumin Amurka da kuma na Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga cewar jami'ai. Ƙasar China ta ce a shirye take ta dauki mataki idan har Amurka ta aiwatar da sabbin harajin da take barazana kan kayayyakin China, yayin da babban jami'in tattaunawa kan harkokin cinikayya ya iso Washington domin wani zagayen tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rikicin cinikayyar. Babban mai ba shugaba Xi Jinping shawarwari kan harkokin cinikayya Liu He zai zauna da wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Lindsay da sakataren baitulmalin Amurka Steven Mnuchin kwana ɗaya kafin ranar aiwatar da ƙarin harajin daga kashi 10% zuwa kashi 25% zai fara aiki. Shugaba Donald Trump ya yi niyyar ƙara harajin ne a yau Juma'a bayan da ya zargi China da yin amai ta lashe a tattaunawar da aka ɗauki watanni ana yi.
They broke the deal. So they're flying in. The vice premier tomorrow is flying in. Good man.
Yace sun saba yarjejeniyar. Saboda haka za su shigo nan Amurka. Mataimakin prime minister zai zo gobe. Mutumin kirki. Amma sun saba yarjejeniyar. Bai kyautu su yi haka ba. Sabili da haka za su gane kuskurensu. Ba laifi ba ne mu karbi sama da dala biliyan 100 a shekara. Biliyan 100. Ba mu taba yin haka ba. sai dai kakakin ma'aikatar ciniki na kasar China Gao Feng ya shaida manema labarai a China cewa a shirye suke su cimma matsaya da Amurka sai dai ba za su miƙa wuya bori ya hau ba. Jiragen yakin Amurka USS Abraham Lincoln da kuma jiragen yakin samfurin B-52 guda hudu sun isa gabas ta tsakiya biyo bayan fargaban da ake cewa Iran tana shirin kaiwa waɗansu wuraren Amurka hari. Kakakin rundunar soji Captain mayakan ruwan William Warburn shine ya shaida murya Amurka cewa jirgin dakon kayan yakin ya isa inda ake bukata a jiya Alhamis, ya kuma ce jirage biyu samfurin B-52 sun isa yankin jiyan yayin da waɗansu biyu kuma suka riga suka isa cikin ranar Laraba. An girke jiragen yakin ne a sansanin mayakan saman Amurka da ke kata bisa ga bayanin wani jami'in tsaro da ya nemi a saya sunansa. An buƙaci ƙarin kayan aikin soja a gabas ta tsakiya bayan da ake ta ganin take-taken Iran da suka nuna cewa tana da wani shiri bisa ga cewar kwamandan rundunar mayakan ruwan General Frank McKenzie. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaɓe ta Afirka ta Kudu ta fara kirga kuri'u jiya Alhamis, kwana ɗaya bayan zaben da ake kyautar zaton zai kasance gwaji mafi zafi a tarihin jam'iyyar ANC mai mulki. Sakamakon farko ya nuna jam'iyyar ANC tana kan gaba da ƙaramin rinjaye ba kamar yadda ta saba yi ba a zaɓuka da suka gabata, yayin da kuma ake zargin cewa waɗansu sun yi aringizon kuri'u banda kuma nasarar da wata ƙaramar jam'iyyar take samu wadda ake zargin cewa tana da ra'ayin PP ta fararen fata. An yi harsashen cewa zaben zai kasance na ba saban ba a ƙasar da take cika shekaru 25 da kawo ƙarshen wariyar launin fata, yayin da jami'ai ke tantance miliyoyin kuri'u jiya Alhamis ɗin. Jami'ai sun sanar da cewa za su nazarci ƙorafe-ƙorafen da ake yi cewa waɗansu sun kaɗa kuri'a fiye da su ɗaya ta wajen wanke tawadar da jami'an zaɓe suka sa a babban yatsansu. Jami'an zaɓen dai sun ce an kama mutane hudu bisa zargin cewa sun kada kuri'a fiye da sau ɗaya, suka kuma ba masu kada kuri'a tabbacin cewa za su iya fitar da sakamakon zaɓen cikin kwanaki 7 kamar yadda doka ta ayyana. Daga ƙarshe, wata haifaffar ƙasar Rasha da ta riƙa damfarar mutane da ƙaryar cewa ita 'yar wani hamshakin mai kuɗi ne za ta shafa shekaru 12 a gidan yari. An yankewa Anna Sorokin 'yar shekaru 28 da haihuwa da ake kira Anna Delvey hukunci ne a jiya Alhamis a birnin New York wata guda bayan samun ta da laifi. An kama ita wanda aka kuma ci mata tara dala 24,000, aka kuma umarce ta ta biya mutane da su damfara kusan dala 200,000.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla, gwamnatin kasar Ghana ta kama shugabannin wata kungiya mai rajin ɓallewa da wato ɓalle yankin Volta daga kasar mai suna da shugabanta da ake kira Charles Komi Kujoji mai shekaru 80 a duniya. Wannan kungiyar ta Homeland Study Group Foundation ta ce za ta kafa kasa mai cin gashin kanta ne ta Western Togoland daga kasar Ghana. Kungiyar da ta kira ga mahukuntan Ghana a sako mata shugabanninta saboda kowa ya zauna lafiya, in ba haka ba za a ga abinda ba ta gani ba. Irbadi Ibrahim mai fashin baki ne akan tsaro da hulɗan ƙasa da ƙasa a Ghana ya ce bai ga wani abin ɗaga hankali ga wannan kungiya ba.
Mawun yanzu ni ana nan kamar dai kungiya na yau da kullum ana haduwa dai ana wasu zatuttukan da suka shafi maslahansu mutane. Mutane don kirkabo wakila ma da aka ce na wani gani zai kungiya zai ne asusu ko wani baka. Amma manyan kasa suka ce no, lamarin nan ya kamata a shiga sun kama su.
bayan kamun su kuma da wasu jikin da suka gudana. Amma da na ce wannan zance gaskiya da bai saka kara ya karya ba.
To, shagin kamar yadda kake magana bai saka kara ya karya ba, kada ka manta yanzu ne suka fara yunkurowa kuma da alamar akwai masu ra'ayinsu, don har ma an ce akwai wani dan tsohon dan majalisa yana da hannu a cikin wannan abu. Yana yiwuwa a ce kungiyar ba girma gare ta ba, to amma a kwanan biyu za su iya samun jama'a da za su mara musu baya akan wannan muradi da suke da shi.
A kadafarce ne wannan zance yankin Volta an san su kamar su kabila ne na Aibawa. To inda an wayi gari kabilan gaba ce ta ce za ta zuwa da ciki ba ta tare da kasan Ghana, sarakai da shi duk dai a fada da sauran gaggan mutane da aka san wurin ba wannan daban ne. Gaskiya wanda aka ce shi tsohon dan majalisa ne shi ne wa ina ikon shi yau, ina tasirin shi kan lamarin ka. So shi har ila yau dai ina da malam Yakubu Bashir zance ne da ya taso ya kamata kasa ta yi ta magance, amma wannan kungiya na farko ba su da inci, ba su da iko, ba su da jama'a, ba su da makamai, balle a ce wai da za su yi su fidda cikin su fidda kawunansu a cikin kasan Ghana.
Kaka manta wurare da akan samu har ma mutane su zo su hanbarar da gwamnati, yan tsiraru da suke komawa daji wanda yake suna ganin kaman ba a saurari bukatunsu ba, ko kuma korafe-korafen da suka fito da su ba a saurare su ba, karshe su je su
bambancin da ke nan tsakanin Malam Yakubu Makeri da irin kungiyoyi aka daga Uganda akwai na Joseph Kony, aka kuma kaji wa Al-Shabaab daga Somalia, watakila ra'ayi ne na mutum daya biyu uku da wannan ra'ayi ya shammala na Al-Shabaab wai matasa duka, saboda shi wayannan nan ban sama suna da irin siffa makamancin aka ba, domin wannan kungiya ba kungiyan da mutane Aibawa da kansu ma da yawanci ma suka san ta bane ko suka san shi bane.
To amma kuma kana ganin kenan matakin da gwamnati ta dauka na kama ainihin shugabannin wannan kungiya, kana ganin wani abu ne da aka wuce gona da iri a daukar matakai?
Yau da kullum duka kasa na duban lamarin da ke kalubalantanta na lamarin tsaro, saboda shi koya lamarin yake da karamci ana iya ba shugaban kasa, haka kuma ministocin da ke duban lamarin tsaro ana ba su shawarwaki kan ba su su magance wasu matsaloli kan wanga karo, na da shawarin da aka bayar ne wa kan mutane. To tun da sun aikata wannan mun bai jira mu gani, domin wanda aka kama dole zuwa musu tambayoyi da sauransu, indai suna da wani taimakon da ke fitowa kasan waje ne na lamarin kuɗi ko wani abu aka da sauransu wake ma kama musu gindi da sauransu.
To badalla Ibrahim Irbad ke nan mai fashin baki akan tsaro da kuma hulɗan ƙasa da ƙasa, sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 14 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wanda masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Sunana Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin typhoid, wato typhoid fever a Turanci. Typhoid Typhoid wata nau'i ne na cuta da ake samun ta sanadiyar kwayoyin cuta da aka fi sani da Salmonella typhi. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barkanmu da wannan lokaci.
Na sauraron barka da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar zazzabin typhoid?
To zazzabin typhoid wata cuta ce da kwaya jinsin bacteria daga dangin Salmonella ke kawowa, kuma tana zuwa ne da zazzabi mai zafi wanda yake ta'azzara duk kwana da ya gabata, sannan kuma tana da alaka da abin da ya shafi ciki da yan hanji. Wato mai zazzabin bayan zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki kuma zai samu ko kwanaki bai samu yayi bayan gida ba, ko kuma yayi gudawa, ko kuma ya samu ciwon ciki, bayan wani dan lokaci kuma zai iya yin ya zama yan hanjin sun samu matsala suna zubar da jini ko kuma su huje.
To likita, me ke haddasa wannan kwayar cuta da ka kira Salmonella typhi?
To ita wannan kwayar cuta akan dauke ta ne yawanci ta abinci ko abin sha, wato misali abincin da ya samu kwayar cutar ta shiga, ko ta hanyar gurbata abincin, ko kuma abin da aka zuba abincin a ciki, ko kuma ta kayan marmari, ko ta abin da ya shafi kamar kwan kaji ko nama wanda ba a dafa shi da ya kamata ba, ko ta ruwan sha da ya samu matsala, ko kuma wanda yake da typhoid nan misali da shi a hannun shi bai wanke hannu ba bayan amfani da bayan gida, a gaisa da shi mutum ya taba a hannun shi kuma bai wanke hannun ba ya ci, kenan dai za a dauke ta ne ta baki ko ta sha ko ta ci ko ta wasu makamantan haka.
To likita, menene alamun wannan cuta?
Yawanci alamun ta kamar yadda sunan nata a turanci ake cewa typhoid fever, alamun zazzabi ne, kuma zazzabin nan idan ya fara na yau to na gobe ya fi na yau tsanani, har akan kwatanta shi da misalin kafar bene, wato kwanaki na karuwa tsananin zazzabin yana karuwa, kuma zazzabi ne mai zafin gaske, kuma akwai ciwon kai, ciwon jiki da ciwon gabobi, sannan ciwon cikin nan da muka yi bayani a baya.
To likita, su wa suka fi barazanar kamuwa da cutar typhoid fever?
Kusan kowa yana da barazanar kamuwa da ita, to amma mutanen da suke zaune a kasashe irin wanda ba su da karfin tattalin arziki suke da matsala da wurin ruwan sha da kuma abin da ya shafi tsafta, yawanci sun fi samun wannan matsala. Sannan a cikin mutane yara da wanda suke da cutar da ke karya garkuwar jiki, da misali abin da ya shafi irin cutar sickle cell wato sickles kenan, wanda garkuwar jikin su ba shi da kwari, to wannan kwayar cuta tana ta'azzara a cikin irin waɗannan mutane.
Cutar zazzabin typhoid tana ɗaukar lokaci ne a jikin ɗan adam kafin ta bayyana?
To ya idan mutum ya dauki kwayar cutar takan iya ɗaukar ɗan lokaci kafin ta bayyana, misali sati biyu ko abin da ya kasa, mafi yawanci dai cikin sati biyu takan nuna kafin alamun cutar su nuna. Sannan akwai waɗanda bayan sun yi cutar kuma kwayar cutar na iya zama a cikin abin da a turanci ake kira gallbladder, sai kasance daga lokaci zuwa lokaci tana fitowa daga wannan gallbladder na dan koren abu da yake wajen hanta, sai kasance tana fitowa daga lokaci zuwa lokaci, ko ya kasa yadda ita ya yada ta cikin al'umma, ko kuma shi kankan shi din in ta fito din ta saki kawo masa matsala.
Yaya hatsarin cutar zazzabin typhoid yake, musamman ma idan ba a dauki matakin da ya kamata ba kuma akan lokaci?
To tana da hatsari matuka, saboda cuta ce da take iya shafar kusan kowane bangare na jiki, tana iya shafar kwakwalwa, tana iya shafar zuciya, tana iya shafar kusan ko ina, koda da ko ina. Babban illar da aka gani shine yan hanji, inda tana iya kawo mutum ya rinka zubar da jini saboda ta lalata yan hanjin ko ta huda yan hanjin, kuma wani lokacin hudan nan ba guda ɗaya ba ce, hudoji ne, sai ya zama kashi yana shiga inda bai kamata ya shiga ba kenan a ciki. Irin an samu irin wannan matsala in ba dau mataki ba, mutane da dama sukan mutu cikin wani dalin kankanin lokaci saboda wannan matsala.
To likita, akan warke bayan an shafa ma da cutar?
Yawanci da an samu wannan cuta aka dauki matakin da ya kamata a dauka, insha Allah cikin dan lokaci mafi yawanci sati biyu haka abin da ya zuwa sati uku, in an yi magungunan da ya kamata a yi, mutum ya kan warke ya zama ba tare da matsala ba, sai yan kadan da za su iya idan kwaya ta zauna a cikin waccan abin da matsarma ma ina jin Hausa ake kiranta, wato wani dan kora abu da yake wajen hanta, to sai irin waɗannan na wanda suke daukata zuwa tsawon lokaci in ba haka ba da an yi maganin da ya kamata cikin dan lokaci kankani sati biyu zuwa uku insha Allah ana warkewa
to likita ita kwayar cutan tunda ka ce tana rayuwa a ruwa ko abinci ko abubuwa makamantan haka shin tana daukan lokaci ne kafin ta mutu a waje ko kuma ita kwayar cuta ce da bata ma mutuwa
takan dauki lokaci gaskiya kafin ta mutu shi yasa take da saukin zagawa cikin al'umma shine babban illata takan iya zagawa cikin al'umma kuma tana dadewa a waje kafin ta mutu
to likita tunda cuta ce wanda aka san tana da hatsari kuma da saukin dauka akwai wani rigakafi da ake yi domin kare kai daga kamuwa da zazzabin typhoid
to akwai rigakafi kala-kala na farko wanda kuma shine ko da yaushe kusan a duk cututtukan da muka magana a baya shine tsaftar jiki da ta abinci da ta wurin zama misali idan ya kasance bayan gida an kare shi yadda ba zai hadu da ruwa ba ko abinci ta hanyar gina masa yadda za a yi mai marfi ta hanyar kasance ba a yin bayan gida a waje yadda zai iya haduwa da tafki ko rafin da ake shan ruwa ko cikin rijiyar da ake shan ruwa ko takwatami saboda zaki ga line ruwan famfo pipe din famfo ya fashe kuma cikin kwatami yake to da an dauke ruwa sai ruwan kwatamin nan ya koma cikin ruwan famfo da an dawo da ruwa sai ya tura shi kuma cikin gidajen mutane to idan aka dauki irin waɗannan matakai na kare ruwan da ake sha da abinci da irin kayan marmari da irin su salad da sauransu ana wanke su kamar yadda ya kamata sannan wanke hannu duk lokacin da kake amfani da bayan gida da kuma duk lokacin da za a ci abinci sannan a kare abubuwan da ake zuba abincin irin su plate da chocolate da sauransu an wanke a sa su dan cikin wani abu a rufe yadda kuda ba zai hau kansu ba tunda zai iya taba bayan gida yazo kuma ya hau kansu to waɗannan hanyoyi za su taimaka matuƙa wurin kare wannan cuta sannan akwai allurar rigakafi da ake yi wanda daga dan shekara 2 abin da ya sama wannan allurar rigakafi ana yin ta duk bayan shekara 3 zuwa 5 so ko da an yi wa mutum kenan bayan shekara 3 zuwa 5 da buƙatar a maimaita ta in aka dauki waɗannan matakan insha Allah za a samu saukin wannan cuta
to likita cutar zazzabin typhoid cuta ne da take zuwa da zazzabi wato alamunta yana kamaceceniya da wasu cututtuka akwai wani gwaji na musamman da ake yi a asibiti domin a gane lalle ita wannan zazzabin typhoid ne
lalle tana yin kama da cututtuka da dama ɗaya daga cikin su shine zazzabin cizon sauro wanda yake kuma akwai shi sosai a cikin al'ummarmu gwajin da ya kamata a yi a asibiti gaskiyar magana shine mafi yawancin asibitocinmu musamman a ƙasar nan tamu ta Najeriya da sauran ƙasashen da masu tasowa shine wani test da ake yi Waddle test mafi yawancin lokaci mutanen da ake cewa suna da typhoid saboda wannan test ba gaskiya bane kuma ana iya yi wa wanda yake da typhoid din ta nuna babu saboda haka ba wani gwaji ne da ya kamata a dogara akan shi ba gwajin da ake yi a tabbatar da wannan cuta shine a gwada bayan gidan yadda za a iya ganin kwayar wannan cuta wato abinda ake cewa stool culture a turance ko a gwada fitsari ko a gwada jini shi ma a yi mai culture wannan gwaji yawancin su idan an yi kan dauki kamar kwana uku kafin a sami sakamako to amma shi likita idan ya ga mara lafiya ya saurari labarin nan na mara lafiya da yanayin yadda zazzabin nan yake da kuma wasu alamu da zai gani a jiki da alamun da zai gani a cikin jinin to zai iya gane cewa wannan zazzabi ne na typhoid fever amma a kasan mu ina faɗa miki mafi yawancin mutane da sun je sai a dan dauki jinin su sai a masa dan abin da ake cewa delta sai a ce kana da typhoid ko baka da typhoid a baka maganin da baka bukata matsala ce sosai da fatan masu kula da harkar lafiyar al'umma su dauki mataki akan wannan saboda akan sa mutane akan magungunan da ba sa bukata wani lokacin kuma cutar ta zo a kasa magane ta
akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mai cutar zazzabin typhoid ya rika ci musamman idan yana fama da cutar
yawanci ya danganta ga tsananin cutar nan misali kamar wanda dan hanjin shi ya huje akin ga a lokacin ba a magana cin abinci yana kwance ne a asibiti su ne za su dauki matakan da ya kamata lokacin da ya kamata ma ya fara cin abincin da abin da ya kamata ya fara ci yawanci idan dai an tabbatar da cutar ce likita zai ba da shawara abin da ya kamata akwai lokacin da ba daman ma a ci abincin saboda dan hanjin ya samu matsala amma ga waɗanda ba ta'azzara ba babu wani takura su akan cewar kar su ci wannan ko kar su ci wannan illa iyaka su tabbatar da tsaftar abincin da za su ci da wanda za su sha
to likita yaya za mu kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da wannan cuta musamman ma a wannan ƙasa ta mu Najeriya
to to suna da yawa amma abin da yasa yake da wahalar a tantance saboda hanyoyin da ake bi din da sunan a ce tun yana da cutar ko bashi da ita misali da nayi kan wancan bincike da ake yi wanda bashi da tabbas akan shi kuma a ce mutane na da shi ko bashi da shi amma abin da ya tabbata shine a inda ake yin wannan gwajin da ya kamata a yi din ya tabbata a asibitoci cewa mutane da dama suna zuwa da wannan cutar kuma akwai ta da dama a cikin al'ummarmu kuma ba abin mamaki bane saboda muna da matsala da abin da ya shafi ko da a cikin birane abin da ya shafi tsafta da ruwan sha muna da wannan matsaloli saboda haka ba abin mamaki bane idan ta yi yawa a cikin al'ummarmu
to likita dinda da ka bada shawarwari a cikin wannan shiri ko akwai wani jan hankali kuma da za ka yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar zazzabin typhoid da ma wasu cututtuka baki daya
jan hankalin daidai ne idan aka kula da inda ake zama aka kula da abin da ake ci ake sha to zaka ga an samu sauki akan cututtuka da dama banda ita kanta cutar typhoid din nan idan aka da waɗannan matakai za a samu saukin al'amura matuka
nasu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lawan Musa Tahir
ko kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ne ke fatan mu kasance lafiya
to madalla gaida Hawwa Umar da likita yanzu kuma ga karatu alqur'ani mai girma
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنانا حنيفه عثمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل عفئدة من الناس تعوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يكفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم
توما دلا يزو كما قال باري أتكيشي
wata mace haifaffen kasar Rasha da ta rika damfarar mutane da kare cewa ita ƴar wani hamshaki mai kuɗi ne za ta shafa shekaru 12 a gidan yari an yankewa Anna Sorokin ƴar shekaru 28 haihuwa da ake kuma kira Anna Delby hukuncin ne a jiya Alhamis a birnin New York wata guda bayan samun ta da laifi an kuma ci ta tare da dala 24,000 da aka kuma umarce ta ta biya mutanen da ta damfara kusan dala 200,000 Lauyan Sorokin ya bayyana hukuncin a matsayin mai tsananin gaske yace wanda yake karewa ba ta tada hankali kuma ba ta taba aikata wani laifi ba Sorokin haifaffen ƴar kasar Rasha ta tafi Jaman zai tana budurwa daga nan ta shigo Amurka shekara ta 2014 tana kokarin bude wani club din kawa ta kuma rudi fitattun masu ilimin zane-zane da waɗansu mutane cewa sunanta Anna Delby ƴar wani hamshaki mai kuɗi da dukiyarta ta kai dala miliyan 67 Sorokin ta rika rubuta takardun banki na boge ta karbi rancen dala 200,000 ta kuma yi amfani da kudin wajen rayuwar kawa da cudanya da masu hali tana sayen tufafi masu tsada da cin abinci a gidajen cin abinci masu tsada
to duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin musai da hantsi za a ji mu take da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da take maka muka gabatar da shirin ta kuma wanda ya shirya ba da umurni Malam Sidi da kuma injiniya mu ta wannan safiyar Malama Nashwan Baba Yakubu mai tsari daga nan Washington ke sallama da ku shi da hantsi assalamu alaikum